Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wani matashi mai shekaru 32 da haifuwa ya yi nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, lamarin da ya kai shi ga zama kakakin majalisar dokoki mafi karancin shekaru a Najeriya. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a shirinmu na safiya, za mu kawo muku ci gaban hirar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido, wanda ya bayyana matukar adawarsa ga sauya ranar demokradiyya a Najeriya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin ciki wato shiri na ciki da gaskiya, akwai kuma sharhin jaridun Kamaru, sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar waya, amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa, annobar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin kasar Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa, kuma an keɓe shi a asibitin Kesese, birnin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan labari na zama tamkar kuma baya ne ga ma'aikatan lafiya da suka kwashe watanni suna yakin da yaduwar cutar zuwa wasu kasashe daga Congo, inda sama da mutane 2000 suka kamu da cutar a cikin watanni 10 da suka gabata, kusan mutane 400 cikin su sun mutu. Ma'aikatan agaji daga hukumar kare yaduwar cututtuka ta Amurka CDC da hukumar raya kasashe masu tasowa USAID sun yi ta horarwa tare da bada rigakafi ga ma'aikatan lafiya a kasashen irin su Uganda da Rwanda da kuma Sudan ta Kudu, baki ɗaya kasashen makwabta ne ga kasar Congo wadda ke fama da cutar. Tun shekarar 2013 ne annobar cutar Ebola ta barke, ta kuma kashe kusan shekaru uku, ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da 11,000 a kasashen yammacin Afirka. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnati Bore da yajin aiki su koma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kwamitin miƙa mulki ga farar hula. Ita kuma majalisar soja ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa ta kama, a cewar jakara na musamman daga ƙasar Habasha Mahmud Durir lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Ya ƙara da cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa cikin gaggawa domin samar da hanyar da za a miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Tun farko ne shugabannin masu zanga-zanga sun ce kiran zaman tattaunawa da majalisar soji ta yi ba na gaskiya ba ne, biyu bayan afkawa da jami'an tsaro suka yi wasu masu zanga-zanga a Khartoum cikin makon nan, lamarin da shaidun gani da suka zargi jami'an tsaron RSF da shi. Lokacin da ke tare da masu zanga-zangar sun ce adadin likitocin da suke tare da masu zanga-zanga sun ce adadin mutanen da aka kashe ya kai 118. Sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta Sudan ta fitar da sanarwar da ke cewa waɗanda suka mutu ba su wuce 46 ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaga wata takarda a fadar White House yana mai cewa sabuwar yarjejeniyar ce da ƙasar Mexico, sai dai ita kanta Mexico ba ta san abin da yake magana a kai ba. Trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar ƙasar Mexico ta yi sanarwar da kanta lokacin da ya kamata. Da aka tambaye shi ko Mexico ta amince za ta riƙe bakin hauren da suke neman mafaka a Amurka, Trump ya ce ba zai amsa wannan tambaya ba. amma ranar Litinin ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ya daga wata takarda a hannunsa inda ya nuna sharuɗan yarjejeniyar ciki hadda batun Mexico za ta aika dakarun ta 6,000 zuwa bakin iyakarta da kasar Guatemala domin dakile kurarar bakin haurin da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar Amurka da zuma zuwa kasar Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Adembo Ogundeyi dan matashi ne mai shekaru 32 da haihuwa da ya nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, lamarin da ya kashe ga zama kakakin majalisar dokoki a jihar, wato mafi karancin shekaru a Najeriya. Wakilin mu Hassan Umar Tabuwar ya hada mana rahoto akan labarin matashin.
A karon farko a tarihin siyasar Najeriya, majalisar dokokin jihar Oyo ta zaɓi matashi Ogundeyin Adebo Edward dan shekaru 32 da haihuwa daga mazabar Ibarakwa ta gabas, wato Ibarakwa East da ke jihar Oyo, a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar ta Oyo. Honorable Ogundeyi Adebo Edward, wanda yana ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayi Chief Adeseun Ogundeyin da mahaifiyarsa uwar gida Tina Ogundeyin, ya kammala karatun jami'a a jami'ar Babcock a Ileshin Remo Ikeni a jihar Ogun. Sai dai duk kokarin da ni don samun tattaunawa da sabon kakakin majalisar dokokin ta jihar Oyo ya ci tura, domin a lokacin da ni isa majalisar dokokin ta jihar Oyo an gaya min cewa majalisar bata zauna ba, hasali ma ta dage zamanta sai 22 ga wannan wata na Yuni da muke ciki. Akan haka na ji ra'ayoyin wasu matasa a game da zaben matashi a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar Oyo.
Uruko mini Adisa Adegoki inumi din kokpo ni to ma di speaker wa inumi din kokpo ito be awa konishise.
Matashi Adisa Adegoki yace sun yi farin ciki sosai da aka zabi matashi kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, kuma suna fatar zai musu aiki da sama musu abubuwan yi. Ita ma matashi ya cewa ta yi.
Kafila Adebayo, mun ji dadi dadi sosai sosai a House of Speaker, mun ji dadi sosai ba aiki ko si ishe mun zauna erowa lowo kai gbewa ko si ishe rara o, mun ji dadi sosai sosai o. Speakers of Assembly, mun ji dadi as a youth ba aiki. Oyo State, mun ji dadi dadi an samu youth as a House of Assembly o. Allah ta taimaka miki o you House of Assembly o, ki make you remember also ba aiki a gari o.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tufa da la'agaida Hassan Umar Tambuwal. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido yana cikin kusoshin jam'iyyar adawa ta PDP wadda ke nuna adawa ga sauya ranar demokradiyya a Najeriya. Hakan ko ya bayyana ne a hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali, wanda muka fara kawo muku a shirinmu na safiya. To yanzu ga ci gaban hirar.
Wai za a iya cewa wannan bayanin da Sulami da yake yi, kana ganin cewa sigar da aka bi wajen karrama wannan rana ba ita kamata abu ba, ko kuma a kwata-kwata bai kamata ma a ce an karrama ta bane?
Ni mana shi kai ne kaji ko shi ne kaji ko abu wala bayar ban gado a gida, abu wala bayar zuwa a cikin ƴan gida ya ce da rufe musu gado, ce gana gana ka ba ta ba don bai da wannan hurumin.
Karfa wasu mutane su ce dan ba a jawo ka jiki bane an ce ai harkan nan tare da kai, shine yasa kake wannan magana?
A ɗauka ka din ne shine ina bushi ko ina bakin ciki ko ina kyashi, a ɗauka ka din ne. Amma dai magana shine agola ba zai bani gadin gidan ba.
Idan haka ne ya kamata ai,
a shine sai a samu yanayi, a samu suwaye suka yi ainihin SDP. Ya akai SDP ya za a kalli June 12, domin ni na san abu na June 12, babin gida yake ofis din sa kan June 12, na magana a bisa ba abu na faɗa kan June 12, ba abu na faɗa ba. Amma dai magana shine yanayi aka zo na ƙasa wanda yake gudun da yake ya riga kusan ya kwanta da wuya haka ta da shi, don masar shi din babu so a yanzu. Meye hikimar, meye ribar, me ake so a yi? An san tarihin, amma da gudunmuwa me yasa ake so a yi? Magana shine kar a yi mana dariya, a ce har ma muna son mu ci riba da mutuwa akan biyan bukata, mu yi cewa mai amfani da mutuwa wajen biyan bukata. Yarbawan da suke magana a bijin yanzu suke hayaniya kaza kaza, ai su da ma sun samu hanyar da su yi rigima a Najeriya da wacin ba su magana June 12. To ga wadai ta yanzu ya ba su dama yanzu an ka duba abin da ke wannan mai hirar sai ta samu ganin cewa me muka mai yarbawa a Najeriya da ajandar su da kaza su cewa idan an rabu Najeriya me matsayin su in ma kaza kaza ai amshi wadake nan so masu gajin Trump din ai shine masu gribe ne inda su noma ba
gashi gwamnati ta mai har doka an kai majalisa ta sa an sauya wannan rana aikin gama za a iya cewa ya gama me kake ganin makomar abin da ake so za a cimma wata gida
aikin gama ya gama na yadda wato aikin gama abin dariya ne shine wanda yake cin mutuncin demokradiya ya wulakanta ta shi din siyasa barawo ne shi ba zai siyasa ba yaji mulki a Najeriya yau shine mai rai demokradiya alhamdulillah
wai alislami da kaman baka jin dadi da yadda aka kafa demokradiya aka saba shekaru 20 ana bukukuwan nan 29 ga wata kuma yanzu an koma yadda ita 12 kaman wannan sauyin ko canjin da aka yi na rana kunnan kamar bai kwanta maka a rai ba
shi wata mutum shine wannan kudi da kafata ake maganta a yanzu mutar da muka kafata sannan aka zo aka ce mulkin farko la inda ga wata ake bikin Obasanjo ake bikin Yar'adua ake bikin Jonathan ake bikin shi Buhari to sannan yazo yace shine ganin yanzu tun da yana shugaba sai yanzu zai cinye dukkan tarihin siyasa a madadin demokradiya dalilin ne shi sai mai randa jin mulki randa demokradiya kwarai kuwa inda ni Buhari ba sai ce to saboda danda da mutum ta demokradiya ran ta ta Disamba da mai jin mulki to wannan da shine randa demokradiya
amma me hikimar hakan
shine idan shine rusa demokradiya ai sai zai ce yayi kuskure zai ji mulkin nan ya gyara abun
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsa da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido sai dai kafin mu ci gaba da shirin namu sai a shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 3 ne da minti 13 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum Shirin ciki da gaskiya na wannan makon zai fara duba batun korar wasu ma'aikata 50 na kamfanin buga kudi na Najeriya dake karkashin babban bankin Najeriya CBN. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka tuntubi wannan shiri sun bar labarin an kore su daga bakin aiki a shekara ta 2012 sakamakon satin naira miliyan 1.5 da wani daga cikin su yayi wanda suka ce laifin ya shafe su maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata laifin. A sakamakon hakan neman aiki yana musu wuya dan fentin da aka shafa musu na kura daga aikin da suka yi a baya wanda ke nuna cewa ba su da gaskiya tun lokacin da muka samu korafin ma'aikatan mun yi yunkurin jin ta bakin kamfanin amma hakar mu bata cimma ruwa ba gabanin fara wannan shiri mun samu babban manajan kamfanin Umar Abbas Masanawa wanda ya bada tabbacin kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata in mun rubuto bukatar hakan kan wannan lamari na koran ma'aikatan Masana wanda shugaba Buhari ya amince da nada shi kan mukamin ya ce duk da cewa lokacin da lamarin ya faru ba suke shugabancin kamfanin ba amma babu wani abu da za su boye kan labarin don tabbatar da adalci ga kowa da yaddar Allah shirin zai zanta da Umar Masanawa da farko dai kamar yadda aka saba za mu fara kawo muku korafin ma'aikatan da kuma sharhin lawyer barista Yusuf Sallau mutum biyu kan ka'idar doka ta dauka da sallamar ma'aikata daga bakin aiki A kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fil Hashim Gumel.
ina tare da mai magana da yawun gungun ma'aikatan kamfanin buga takardun kuɗi na Najeriya da kuma sauran muhimman takardun bayanai, wato Security Printing and Minting Company. Da farko za mu san sunanka.
To, da farko dai sunana Isiyaku Ali. Ni tsohon ma'aikacin kamfanin buga takardun kuɗi na ƙasa ne, wato Nigeria Security Printing and Minting Company. Na zo ofishinku ne domin isar da ku kanmu akan zaluntar mu da aka yi a zamanin da muke aiki a wannan kamfanin.
Idan ka ce an zalunce ku, me kake nufi?
To, abin da ya faru shine ranar 14 ga watan 11 na jira ta 2012 muna aiki rana, wato afternoon duty, sai aka samu wani bata gari a cikin waɗanda muke aiki tare da su ya saci kuɗi wanda ake gudawa a wurin. To, ba tare da an yi wani bincike ba, sai aka haɗa kusan daukacin waɗanda muke aiki a wannan shift ɗin kusan mutum 50 aka kore ni.
Galibi aikin gwamnati kafin a ɗauki mataki akan sa kwamiti a yi bincike, a kira mutane su ba da bayani, sannan daga baya kwamiti ya fidda sakamakon binciken sa. Ku a wannan kesa ku an yi wani duk wani matakai?
Kwata-kwata ba yi ba. Abin ya faru da sati ɗaya aka kawo takarda da aka raba mana da wanda suka yi sata da wanda ba su yi sata ba, babu wani bayani. Kawai aka haɗa kowa da kowa aka kore shi kusan mu 50.
Ainihin abin da ya faru za ka iya tuna adadin abin da aka saka musu?
Abin da mutumin ya sata sinki uku ne na naira 500,000, wato miliyan 1,500,000.
To, daga nan sai me ya faru?
Da aka kore mu, mafi yawan mu dai mun yi kusan shekara 20, akwai wanda suka yi shekara 20, akwai wanda suka yi shekara 17, kamar ni shekara ta 17 ina aiki a wurin. Abin da ya daɗa nuna cewa ba a bincike ba shine cikin sati ɗaya aka yi wannan kura. An yi abin ran 14, an zo ran 21 aka bi mu da takarda aka ba mu aka ce mu tafi. Kuma abin takaicin shine sai da muka dawo da ma kamfani kuɗi.
Wato wani shekara da kamfani kuɗi, wani kuɗi kara da shi misali?
Misali, a cikin watan Oktoba na karɓi naira 200,000 bashi a wajen cooperative saboda in biya kuɗin makarantar yara na. To, na da na karɓa Allah cikin ikonsa sai wannan abin ya faru a cikin watan Nuwamba. To, ka duba wannan takardar tawa abin da ya rubuta, sai da na dawo da naira 100,000 da naira 5,000, 100,500 da naira 1,000 da naira 750 da kuma 27.
Wani abu, wannan kudin shi na bashi ne?
Shi na bashi.
Ba magana wancan kudin da wata bane?
Ba a shi bane.
Na gane.
Abinda yake nunarwa a nan shi ne, wato babu wani benefit da aka bamu. Kawai ka yi shekara 17 an waye gari an ce ba a yi da kai, kuma an haɗa da ɓarawo da wanda ba ɓarawo ba, an muku kuɗin goro an ce duk ɓarawo.
Kuma yanzu kamar yadda nake duk wannan takarda taka, ina ji kamar ma wato kamar an soke aikin da kai termination
kura
kenan.
Kura ce
yanzu aikin da kai na shekaru nan ba a
shekara 17
ba wani sa
babu gratuity
ba dan ganin pension.
Akwai pension saboda akwai wannan pension
sana. Wato wannan kuma sai ka rada
mu yawa
amma babu shi.
Babu shi ko kwata-kwata sai ma kuɗi da na dawo da kamfani. To, wani abu da ya fito a cikin harkar shine su security wanda suke kula da harkar tsaro na kamfanin, wanda da abin ya faru an dakatar da su, sai aka tashi sai aka zaɓe su uku da head security da kuma manajojinsa guda biyu, su aka ce wai su tafi su rubuta sanyar taya, mu kuma aka ba mu termination of appointment. Bayan haka daidai wannan lokaci sai ya zo daidai da lokacin da ainihin mai girma babban gwamnan banki na ƙasa a wancan lokaci sarkin Kano na yanzu mai martaba ya dakatar da MD din. To, a lokacin mun yi farin ciki da haka saboda muna ganin cewa za a samu a yi mana adalci.
Wato, ina fahimce ka shi kamfanin yana ƙarƙashin babban bankin Najeriya?
Yana ƙarƙashin Central Bank of Nigeria. Kuma babban gwamnan banki shine ainihin chairman board of directors. To, da aka dakatar da mutumin mun ɗauka cewa za a duba harkar mu, mun yi ƙoƙari mu samu mai magana da shi, Allah bai lifa ba, don muna zaton cewa abin da aka rubuta masa kawai shi ya gani cewa dukkan mu ɓarayi ne shafi shifrin gaba ɗaya. To, bayan ana nan muna ta ƙoƙarin yadda za mu samu mai magana da shi, abu bai yiwu ba har lokacin sa ya wuce aka kawo wani sabon CBN gwamna ɗin. To, CBN gwamna ne yanzu da ya zo shi ma muna da dan uwa wanda yake magana da shi wanda ko da yaushe suna magana ya kira shi ya masa kuka ya ce to ku je ku rubuta takarda cewa kuna neman a yi muku adalci muka rubuta masa takarda lauya muka dauka ya rubuta mana takarda muke bukatar a yi mana adalci domin abinci ga waɗanda suka yi sata a hukunta su
yawa idan kace kuna bukatar muku adalci takamaiman nufin ki da haka
muna nufin cewa ba za ya yi gaba ɗaya mutum 50 ko kusan 50 a ce dukkan su barayi bane mutanen da suka yi satan nan kusan kowa ya san su an zo an hada da wanda ya san harka da wanda bai sani ba an hada mu muna da ƴaƴa muna da abokan aiki sai a kalle ka kai an kore ka aiki saboda kai sata kuma alhalin ba kai ba to a lokacin mun rubuta wa MD na wancan lokaci ambassador Ahmad Bamalli muna roƙon sa cewa dan Allah dan annabi ayi mana adalci to abu bai samu ba mun yi kokari mai establishing contact da CBN gwamna na wancan lokaci bai ba wannan kuma da muka same shi muka yi masa magana yace mun rubuta mun aika mun sake aikawa shiru kuma sai ya ma daina daukan wayarin kwata-kwata shi CBN gwamna ne yake to a ƙarshe dai MD ne yanzu nake roƙon sa cewa dan Allah dan annabi duba abin da aka yi mana ayi mana adalci a yi bincike a gano wanda suke da aiki da laifi a hukunta su waɗanda ba su da laifi kuma in an kamfani tana buƙatar su ta maida su idan kuma ba ta buƙatar su ta sallame su burin mu kawai kenan ta yi musu sallama ta mutuntawa
to yanzu bayan da duk wannan ya faru tsawon shekarun nan ya kuke fama da rayuwa kasancewar aiki a rasa shi
to kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan wallahi tallahi a cikin mutanen mu akwai matar da gidan da take haya an kore ta ta fito ta rasa yanda za ta yi ta kama rashin lafiya ƴaƴanta ta tura su suka zo harabar kamfani suna roƙo dan Allah dan annabi su ba a taimaka mata uwar su ba ta da lafiya su ma'aikata sun sani a Lagos suna roƙo dan Allah dan annabi a taimaka mata da ɗan kuɗi ba ta da lafiya wallahi baiwar Allah na haka ta mutu suna ƴaƴanta suna ji suna gani ta mutu akwai ɗan tahalikin da naira 1,000 wanda zai amfani da shi dan sa ba ta da lafiya wallahi yana ji yana gani ba wan Allah nan yasa ta mutu saboda ba ya da yanda zai yi wasu daga cikin mutanen mu sun yi tsufan dole in ka gansu gaba ɗaya sun zama ba sa cikin hayyacin su saboda yanda rayuwa ta koma musu kaga wannan muna ganin ba adalci ba ba zai yiwu a ce gaba ɗaya shi ta guda mutane gaba ɗaya su zama cewa mai dukkan su barayi bane ba daidai bane mu ba ca muka yi a dawarin mu dan ba zan faɗa a maimakon abin nan ba amma mu katan mu shine ayi mana adalci waɗanda suka yi a hukunta su wanda ba su yi ba kamfani in tana buƙatar har aiki da su ta dawo da su in kuma ba za ta dawo da su ba ta wannan din su ta sallame su a mutunci sai su je su fara samun rai
waɗannan matakai ya kamata a ce kamfanoni da ma'aikatan gwamnatoci suna ɗauka kafin ɗauka da koren ma'aikata to idan Allah ya kai makon gobe za mu ji ta bakin lauya barista Yusuf Sallau mutum domin jin ka'idojin da dokar Najeriya ta samar game da sallamar ma'aikata daga bakin aiki yanzu a madadin Hassan Mai na kaina da Nasir Adamel Hikaya waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
madalla yanzu kuma lokacin ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Kamaru
zan fara sharhin jaridun namu ne na wannan mako da jaridan The Peace Actual ta kasar jamhuriyar Kamaru an tarwato mana cewa gwamnatin Musabiya ta zayyana manyan ayyuka da za ta gudanar har guda 6,000 cikin shekaru 5 din da zai gudanar da harkokin mulkin sa a jihohi 10 na kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar The Post and ita kuma ta labarta mana cewa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asumu ya ziyarci jihohin yan aware guda 2 domin neman sasanta rikicin da yake cinyewa a kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar The Star anda ita ma tai mana tsaye kuce ne akan gobarar da ta lakume wani bangare na matatan man kasar Jamhuriyar Kamaru anda ministan cikin gida na kasar ta Kamaru ya kai ziyarar gaida idanunsa na irin bannar da wannan gobarar ta yi jaridar lissance kuma fashin bage ta yi akan hamshakin attajirin nan dan kasar Faransa Bolloré wanda kontragin sa ya kawo karshe a wannan lokaci amma ya ce ba zai bar kasar ta Jamhuriyar Kamaru ba sai jaridan Mutation anda ita ma ta nuna mana cewa shugaban majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru Kabayeke Jibrin yayi wa kungiyoyin agaji na kasashen duniya jawabi anda yace su yi kokari su ta kansu domin kasar Kamaru ita ce za ta magance al'amuran dake damunta jaridan The Guardian Post kuma cewa ta yi kungiyar Human Rights Watch ta ce rikicin da yake faruwa a bangaren yan awarin kasar Kamaru ya cancanta mustabiya ya kokari ya kawo kashin al'amarin jaridan The Premium kuma cewa ta yi badakalar da tsohon ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru yayi Musa Mebango yana nema ya shafi wadansu ministoci a kasar ta Jamhuriyar Kamaru a yayin da yake zaune a gidan maza dake birnin Yaounde sai kuma jaridar Independent anda ita ma ta gulmata mana irin yanda sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Federan Ngongo yake neman wuce gona da iri a yayin da shine yake daukan mataki a duk wadansu ayyukan gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru jaridar The Sun kuma ta jahohin yan aware tace wani bom ya tashi a birnin Limbe an yi halaka mutum guda zamu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar West anda ta ambato mana cewar har yanzu dai tsuguna bata kare ba a kasar Jamhuriyar Kamaru anda magoya bayan jagoran yan adawan kasar ta Kamaru Maurice Kamto yanzu suke cikin ukuba a yayin da aka tankada kiyan sama da mutane 700 a gidan yari kasancewar suna gudanar da zanga zanga ba akan kaida ba domin suna neman a sako jagoran nasu daga gidan yari Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
agaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana
Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rafana Gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya albarkacin ranar demokuraɗiyya a Najeriya muna farin ciki da wannan rana muna jin daɗin ubangiji Allah haɗa kan musulmi da kirista a Najeriya mu ina kira ga ƴan Najeriya mu guji kabilanci
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka magana kuma da kishi da sabon raza tana tsufa ta sakatare general na kungiyar muryar talaka ranar demokuraɗiyya ta zuwa ina tsoron ganin dama in kira da shugabannin Najeriya da cewa ba wai buke da mutumin Najeriya ba sai dai kuɗin ganta da zai ta lafiya assalamu alaikum sashen musulmi a Amerika shi ma na Alhaji Musa Amerika su ya kira Najeriya ne da wuri ne da yan majalisa an naɗa ku an rabar da ku ne a nan tunan ne waɗanda an kai ne su ga karfi Allah ya sa sai adalci a ga talakawan Najeriya baki ɗaya a kuma mai sani
kuma da yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya
to a takaitaccen ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yadu zuwa wata kasa da annobar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi yaron dan asalin Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa kuma an kebe shi a asibitin Kisese a birnin da ke kan iyakar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo Shugabannin yan adawa a Sudan sun amince da kawo karshen yau gwamnati Bore da yajin aiki wato da yajin aiki su kuma koma kan teburin tattaunawa da majalisar soji dake mulki domin samar da kwamitin mika mulki ga gwamnatin farar hula ita kuma majalisar soji ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa da ta kama a cewar jakara na musamman daga kasar Habasha Mahmud Dure lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin hatsi sosai da lasari ya zage wasu abokan aikin mu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye mu yanzu a madadin Sarfilu Hashim kuma da yake maka muka gabatar da wannan shirin sai wanda ya shirya ba da umurnin Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. David Smith baba ya kuma ce ni daga nan Washington DC muke sallama da ku assalamu alaikum